Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Ni lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey, kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Dalol da Niya da kuma Nomad FM. Masu sauraron Sashen Hausa, assalamu alaikum, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Jummai Ali da Nazir Ahmed Hausawa tare da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. A cikin wannan shirin za ku ji cewa dillalan taki sun yi zanga-zangar neman a biya su kuɗin takin da suka bai wa manoma. Za ku ji kuma irin ƙalubalen da 'yan jarida mata suke fuskanta. Kuma da yake yau rana ce ta 'yancin 'yan jarida, muna son mu ji ra'ayi ko kuma shawarwarinku akan irin ƙalubalen da kuke ganin ɗan jarida yana fuskanta wajen gudanar da ayyukansa.
Masauraro, assalamu alaikum. A lokacin ganawar da suka yi a yau Laraba a fadar White House, shugaba Donald Trump na Amurka da shugaban Falastinawa Mahmud Abbas sun yi alkawarin yin kokarin samar da zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya. Trump ya ce, dole ne Falastinawa da Isra'ilawa su yi aiki tare domin cimma yarjejeniyar. Ya ƙara da cewa, zan so in zama mai shiga tsakani ko kuma mai kokarin ganin an sasanta ko kuma wanda zai sa ido daga gefe, kuma za mu gama wannan aiki. Yayin da ya tsaya tare da shugaba Trump a cikin ɗakin Roosevelt domin gabatar da jawabi ga manema labarai, Abbas, wanda ya magana da Larabci, ya ce ya yarda al'ummar guda biyu ƙarƙashin jagorancin Trump za su iya cimma yarjejeniyar samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI, James Comey, ya ce yin tunanin ma'aikatarsa ta ba da wata gudunmawa a wajen nasarar da Donald Trump ya samu a zaben shugaban ƙasar da aka yi na shekarar 2016 wani abu ne da ke sa shi yana jin kamar ya yi amai. Comey ya faɗa haka ne lokacin da ya bayyana a gaban 'yan kwamitin bincike na Majalisar Dattawa, inda aka tado maganar sake buɗe zargin da aka yi wa 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton, cewar ta tafiyar da bayanan sirri a email ɗinta yayin da take riƙe da muƙamin sakatariyar harkokin wajen Amurka. Daraktan na hukumar FBI, ɗaya daga cikin manyan ƙusoshin gwamnatin Amurka, ya faɗa wa 'yan majalisar dattawa a zaman da suka yi a yau Laraba cewar hankalinsa a tashe yake kan bayanin sabon binciken da suka gudanar watanni kaɗan kafin masu bincike su wanke ta akan abin da ta yi ba daidai ba. A jiya Talata ne, Hillary Clinton ta zargi Comey da ba da gudunmawa a faduwarta a zaben. Clinton ta ce tana kan hanyar samun nasarar lashe zaben shugabancin kasar kwanaki 11 kafin zabe. Comey ya bayyana sabon bincike kan dubban wasiƙun email da ma'aikatar tsaro ta samu a cikin na'ura mai ƙwaƙwalwar ta tsohon ɗan majalisa Anthony Weiner, wanda yake miji ga wata mace mai yi wa Clinton hidima mai suna Huma Abedin. Labaran duniya kuke sauraro daga Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. An harba wani ministan gwamnatin kasar Somalia har lahira a kusa da fadar shugaban kasar Mogadishu. A Mogadishu, an tabbatar da mutuwar ministan ayyukan jama'a da gyare-gyare Abbas Abdullahi Sheikh Siraji bayan wata musayar harba-harba da aka yi a yau Laraba. Waɗanda abin ya faru akan irin su sun faɗa wa Sashen Somalia na muryar Amurka cewar an harba ministan ne yayin da masu tsaron babban ma'ajin kasar Somalia suka buɗe wuta. Ma'ajin Nur Jamal Farah ya ce masu tsaronsa sun yi tsammanin motar da ke biye da su tana ɗauke ne da 'yan ƙunar baƙin wake. Farah ya ce harbin ya faru ne a yammacin yau Laraba, mitoci 500 daga fadar shugaban kasar ta Somalia. Ma'aikatar cikin gida ta kasar Afghanistan ta ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bam a yau Laraba a yayin da jama'a ke hada-hadar fita aiki a birnin Kabul, wanda ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 8 ya kuma jikkata fiye da 25. mai magana da yawun dakarun rundunar NATO da Amurka take jagoranta, Captain Bill Sullivan, ya tabbatar da alkai harin ne kan daya daga cikin tankunan sa na yaki. Ya kara da cewa uku daga cikin sojojin su na cikin waɗanda suka jikkata, amma ciwukan su ba masu barazana bane ga rayuwar su. Waɗanda al'amarin ya afka akan idanuwan su sun ce fashe rubun din ta afku ne a kusa da ofishin jakadancin Amurka. Haka kuma ya lalata motocin fararen hula dake kusa, sannan mafiya yawan waɗanda al'amarin ya shafa duk fararen hula ne kuma ƴan kasar Afghanistan. Tuni kungiyar IS ta dauki alhakin kai harin.
Labaran duniya aka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dazu-dazun nan wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya ya aiko mana da rahoton cewa dalilan taki sun yi zanga-zanga.
Dillalan ke zantawa gaban ma'aikatar gona bayan karɓar da babban sakataren ma'aikata da ya yi musu da albishir ɗin duba batun. Dillalan dai sun ce bashin banki na neman kai su har ƙasa, sakamakon rashin biyan su bashin naira biliyan 29 da gwamnatin Najeriya ba ta yi ba zuwa yanzu, da ma wani sabon bashin na shirin raba takin ta hanyar wayar salula a bara da ya kai kusan naira biliyan 10. Kabiru Fara shi ne shugaban ƙungiyar.
Dan a baya suna ta gaya mana da baki, yanzu mun fito mu ji face to face kuma mu gani a rubuce. In an jima za mu koma gurin su ba mu rubuce ga schedule ɗin da suka yi za su biya mu, in ya wuce nan duk abin da muka yi musu kuma su suka jiyo.
Menene kuke jin za ku yi musu yanzu kayayyakin abin da kuke?
Akwai, ka san akwai option da yawa. Farko political option, ƴan Najeriya sun gaji da suna jiran a taimaka musu harkar noma. Gwamnatin Buharin nan ta manoma ce, in ba a taimake su za mu rubuta a jaridu har ya gani cewa ba a taimakon manoma. Liability ne da certificate ɗin meritin. Muna da option ma mu je kotu mu ce sai an biya mu dole. Amma tunda muna dangantaka da ma'aikatar gona ba ma san ta kai ga shara.
Sunana Alhaji Bello Abubakar Annur Kuntuwa, mataimakin shugaban kungiyar manoman masara na Najeriya. Taki yayi sauki a ƙasar nan, wanda a wannan lokaci kololuwar tsada taki a ce naira 4000, amma daga baya bayan an samu canjin gwamnati shekarar da ta gabata ta 2015 da ba a yi wannan shiri ba zuwa 16, sai da ta kai ga an sai yuriya 10,000 NPK zuwa 7,800.
Daya daga dillalan Adamu Buniyadi na karfafa cigaba da shirin mai taken GES, wato Growth Enhancement Scheme, ko da ba a kammala biyan bashin ba.
Abu da saba ganna wurin ba, in danni ne har madi ta tsaya ba zan yi zanga-zanga a biya ni ba, saboda ni ba wayo na yau Allah ya ban kuɗin ba. Daya na biyu, dama ban yi don Audu Obene zai zo ya biya ma. Idan na san na yi aiki mai kyau, in gwamnatin da ake faɗa mai adalci ce, ko ban bi sawu ba za a biya ni. Kamar yadda talaka suka zayi Muhammadu Buhari, ana tsammanin akwai gaskiya a ciki. Dole da Allah ya sa shugaban ƙasa ya gane muna da gaskiya a tausayi a biya, za a biya ba sai ka ji kai banga ba. Amma masu miliyan 60,780,000 a taimaka a biya su, shi ne suka zo zanga-zanga, kuma Allah zai taimake su. Abun kunya ne a gwamnatin Buhari talaka ya fito rigima.
Gwamnatin Najeriya ta bada alwashin biyan akalla wani kaso daga cikin kuɗin nan da mako ɗaya.
We will also do our best to ensure that these payments are done based on equity, and therefore all the dealers who we owe should be able to pay something out of the resource.
Nan ma sakataren ma'aikatar gonan ne Bukar Hassan ke bada albishir ɗin biyan kuɗin cikin adalci. Shugaban ƙasa ya amince a fidda wani kaso na bashin da kuke bi a biya ku nan take. Tsohuwar gwamnatin Jonathan ce ta ƙirƙiro wannan shirin na raba taki ta hanyar wayar salula, ƙarƙashin tsohon minista Kimomi Adesina, wanda shi ne ma shugaban bankin Afirka mai ci. Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mun gode Nasiru. To yau rana ce ta ƴancin ƴan jarida, ga kuma yadda malama Mero Mudi, wata ƴar jarida a Najeriya, ta bayyana irin ƙalubalen da ta ce mata ƴan jarida suna fuskanta a wasu ƙasashe irin su Najeriya.
Gaskiya akwai ƙalubale. Duk macen da kaga tana aikin jarida ba wai ba za ta iya aikin ta yanda ya dace ba ne, don ma za ka ga an ce ba mace ba namiji a aikin jarida. To muna iya ƙoƙarinmu, amma kuma idan aka duba fuskan a al'adance, gaskiya mata suna da matsala. Matsalan da muke fuskanta shi ne, banda cewa idan za ka zo wajen neman labarai kai ba ka da wani a ce hujja ka ce kai nan mace ce. To banda wannan, yanda al'umma ke kallon ka ko da yanda wasu ke kallon ka, na rashin mutunci wasu da sun ga yar jarida kawai za su ce ba ta da mutunci yawanci za ka ga wani lokaci yanda aka dauki misali mata ƴan siyasa haka aka dauki mata ƴan jarida domin ba yanda za ka yi kaje mace dole ne ta shiga inda maza suke shiga ba a kebe mana inda mu za mu je mu nemi labarai daban ba ko ina aikin jarida haka ya gada amma za ka ga da walakanci da wani abu da mace take fuskanta sai dai saboda me aikin mu ne dole mu jajirce duk kalubalen da muke fuskanta za ka ga babban mutum kai ba yaro ba kuma wani ma yaro karami zai kalle ka don ka faɗi gaskiya ya zage ka wani ma ya ce idan mace ce yar jarida abinda aka saba ce mata duk da mutuncin da mata suke rikewa aikin jarida zaka ji wani don ya kuntata mata don ya hana ta rubutu ta faɗi gaskiya sai ya ce mata kin ga karuwa yar iska yar banza menene duk mazan da kike zuwa kike musu hira da su ga su kaza kaza amma kai a matsayin ka domin idan aiki kake yi duk yar jaridan take aiki kuma ta san mutuncin kanta babu mai kare darajarta kamar yar jarida domin ita ce take bakin duniya da tayi wani abin da ba daidai ba ana neman hanyar da za a yi a rama mace saboda haka ko ba komai da komai akwai masu tsare dokan ubangiji masu tsare mutuncin su bai kai mace yar jarida ba
to akan wannan batu ta yancin yan jarida muke son mu ji ra'ayi ko kuma shawarar ku akan yadda ku ya kuke ganin irin kalubalen da dan jarida yake fuskanta wajen gudanar da aikin sa bayan mun bude layukan waya
ke korona su ko ta hanyar kasida bangaren mani kunna horan maza da rubutun jarida
kafara ya shayar wata ne maza ya zamo dan jarida
da kurkuku wadansu suke korona su ko suke wada oda da bindiga wadansu suke horo hani ko su wata koda
kafara ya shayar wata ne maza ya zamo dan jarida
kula ko koka fiwa ka sagaye banda mu yan jarida ka taba mu sai mu bari duniya ta ji ka taba yan jarida
ka fara yin shayarwa tani mai maza ya zamo dan jarida
ko shugaba ka zauto ko kuma malami ko komai wada oda na sani da tarihin kowa a je tanadi dan jarida
ka fara yin shayarwa tani mai maza ya zamo dan jarida
sane da kafi na alƙalami ya fi gafi na hoda na ga dama sai rubuto article ko zano a agenda
ka fara ya shayarwa tai mai maza ya zamo dan jarida
ku ga faran doki magauta kai sai ina rike al'amuda a duniya a wanda na so shi zalai na zamo dan jarida
ka fara ya shayarwa tai mai maza ya zamo dan jarida
guri in tauna sakuwa kai tsaye mai aya sai ta kauda na cikin nishadi ga alfahari na zamo dan jarida
ka fara yin shayarwa tai mai maza ya zamo dan jarida
a yanzu ni fa ko ba mai ya ba amin in ka mun sai rejoin da dan na nemi mata in ka sake kaje ka jiyo a jarida
ka fara yin shayarwa tai mai maza ya zamo dan jarida
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To, mun samu kira daga Kano. Assalamu alaikum. To, muna jin ka.
Sunana Umar Hafsuri Mullaja kuma ina kiran ku ne daga nan Karmau kuma wuce cikin jihar Kano.
To, me an rayan ka?
Ni ra'ayina shine gaskiya yan jaridu suna da muhimmanci amma duniya baki ɗaya, amma matsalar mu mu ta yan Najeriya shine nan zaka samu gidajen radio musamman na cikin gida na Najeriya. Wani labarin ba su iya ba mu bayanin kamo na kasashen ƙetare. Sannan za mu ji labarin. Mu wannan kawai a matsayin na masu sauraron radio, ni a matsayin na mai sauraron radio gaskiya wannan abu yana ana jin daɗin wani abu. Ya kamata a ce in an faɗi magana kamar na kasashen ƙetare, ba a ce su ma kamo ma su faɗa, a ce su cikin gida sun bayyana mana. Ni kowane yake so su shawo kan al'amuran wani abu, in dai su yi aiki kawai da gaskiya. Duk gaskiyar da ta zo kawai su faɗe ta. Wannan shi ne ra'ayina daga Umar Hafsuri Mullaja da karan karamar hukumar wajen cikin jihar Kano.
To, mun gode da wannan ra'ayi naka. Kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga waɗanda yanzu ne kuka ladabo wannan tasha, yau da yake rana ce ta 'yancin 'yan jarida, muna son mu ji ra'ayi ko kuma shawarar ku akan yadda irin ƙalubalen da kuke zaton 'yan jarida suna. Assalamu alaikum, mun sami kira daga Delta ko? Eh, muna jin ka.
Ibrahim ne daga Delta ko?
Eh, muna jin ka Malam Ibrahim, me an ra'ayinka?
Ra'ayina da gaske yadda ake kuntata a yanzu da gaske ba na jin daɗi haka. Amma ma Najeriya da Nijar da kuma kamar da ƙasa ba na jin daɗi. Saboda in ba don su ba ta samu sani na abin na gwamnati.
To, mun gode Malam.
Amin gaskiya ba a yanzu dai kowane mutum ta shiga ya ji alin sana ta. A dina muku wannan labarin su ba da shi.
To, Allah ya sa an ji, mun gode da wannan ra'ayi. To, daga Delta bari mu katsina birnin Dukku. Salamu alaikum. Katsina, kana ji na? Ko kina ji na?
Eh, ina ji.
To, muna tare da kai, da wa muke magana? Ah, malam ka dan daga murya ka ba ma jin ka sosai.
Magana da kanka garkun.
To, me an ra'ayin ka? To, da alama dai malam na Katsina ba ma jin shi sosai. Salamu alaikum Kebi.
Hello?
Eh, muna jin ka.
Gaskiya 'yan jarida suna samun matsala dangane da aikin jarida, amma su kuma 'yan jarida wasu suna bada bayanai na ƙarya waɗanda ba gaskiya ba.
To, da wa muke magana?
Kina magana da Sulma Injin Korama jiha Kebi.
To, mun gode da wannan ra'ayi. Har yanzu dai muna Kebi. Salamu alaikum. To, kuna ji na? To, da alama layin na Kebin mun rasa. To, ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma mun buɗe layukan waya ne domin jin ra'ayi ko kuma shawarar ku akan irin ƙalubalen da kuke tsammanin 'yan jarida suna fuskanta. Salamu alaikum Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To, muna jin ka.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai reto da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To, muna jin ka.
To, alhamdulillahi malama jin mai barka da aiki. Kuma idan muka ɗauki wannan al'amari na maganar matsalolin da ake samu ga 'yan jaridu, babu shakka gaskiya akwai fannoni guda biyu tunda muna ɗan taɓa wannan aiki a kafafen watsa labarai na gida Najeriya. Wataƙila matsalolin da ake samu za su iya shiga guri ka je ɗaukar rahot ma daga yadda ake kyararka ake korarka da sauransu. To, amma ni hajjajin mai ba abin da nake tausaya illa mata masu ɗaukar rahotanni. Saboda matsalolin da ake samu su matan wani zubin idan ba a samu matsala, idan ba a samu tsaro ba, akan samu irin waɗannan abubuwan, akan misfaɗe, akan wulaƙanta su har ya kai ga ka ta an tsoye wani ma ya maruwa ta 'yan jarida. To, kaga irin wannan abubuwan ba abin da ya dace ba ne. Ya kamata a ce ɗan jarida mutum ne mai mutunci, mai daraja, wanda za a riƙa ba shi life security. Kuma idan muka ɗauka za mu yi kira ga 'yan jaridu na gida kamar su daina goyon bayan gwamnati akan abubuwan da suke domin jahohi. Za a ga mutum yana aiki a gidan rediyo sai ga yana goyon bayan gwamnati da ke jiha ko kuma yana wasu abubuwa da sauransu.
To Alhaji Musa Ngaro mun gode da wannan ra'ayi bari mu sake koma Katsina. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Me magana? Wa alaikum salam.
Yawa muna jin ka.
Me magana Usman ne daga Fusa karamar hukumar.
To Malam Usman muna jin. To yau dai muna fama da matsalar network. Kada dai kuma a mance. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. To, mun samu kira daga Plateau. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Sunana Winfred daga Mango.
To, muna jin ka Winfred.
Ra'ayina game da masu jarida. Da Allah, sun ba su ringa ba da rahoto na gaskiya. Don wani lokaci sun ba da irin.
Muna jin ka Malam
Winfred. An ringa fada abin da yake a zahirin gaskiya.
To.
Shine ra'ayina.
To. Mun gode Malam Winfred da wannan ra'ayi naka. To daga Plateau bari mu yi makwabciyar ta jahar Nasarawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
To muna jin ka.
Aya to ni gaskiya ba rike radio ba da kira za a yi taimaka dan fada min
Muna magana ne akan da yake yau rana ce ta yancin yan jarida akan irin kalubalen da suke fuskanta. To bari mu yi Kaduna. Assalamu alaikum. Ah, Malam na Kaduna, dan Allah ka share radion ka.
Hajjaji mun barka da aiki.
Dan Allah ka kashe radion ka tukunna.
A kashe mai to wallahi ban kunna ba.
To, da wa muke magana?
To suna na Murtala Aliyu Jumai na kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Murtala.
Gaskiya yan jarida suna da muhimmanci a rayuwar mutanen birni da na ƙauye har da ma yan boko gaba da daidai tun da su da jarfi suke karanta da kalliya da kigo. Amma kuma tun da na kalli wasu labarai a kan ɗan jarida na sashen Hausa na Faransa a wannan ƙasar ta Kamaruwan ɗaure shi shekara goma tun da aka ba adalci aka yi masa ba. Don gaskiya kamata a ce yadda na tafi da yan jarumci sun shiga magana a ce a tsaya tsayin daka in gwamnatin kasar nema dai za ta zalunce shi ne a kwatan matakinsa. Kuma kin ga kamar mu nan mun samu kamar mai AIC shi kuma yana taya da abu ne na sa ran da makamanta ka nan Najeriya. Za ki ga wasu suna gaskiya wasu kuma suna akasin haka. To duk dai ya kamata kun yan jarumci su haɗa kai fatan su a ciki su kore su a harkan. Kuma su ƙara gyara tsarin da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode da wannan ra'ayi bari mu yi jihar Ondo. Assalamu alaikum. To. Ma sauraro kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma muna karɓar ra'ayi ne akan yancin da yake yau rana ce ta yancin yan jarida. Muna so mu ji ra'ayi ko kuma shawarar ku akan irin kalubalen da kuke ganin yan jarida yana fuskanta wajen gudanar da aikinsa ko kuma matsaloli. To bari mu ji Hannaja. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Malam Ajin mai barka da aiki.
Barka ka dai.
Ah, sunana na Bala na bude daga Nasarawa Kanji.
To Malam Bala muna jin ka.
To ni ra'ayina game da yan jarida gaskiya mutane ne masu muhimmanci a dukkan kasashen duniya. Sannan kuma na bakin cikin cewa da aka yi an daure wani dan jarida shekara goma a wata ƙasa. To abin bai ban sha'awa ba, saboda dan jarida mutum ne wanda ya kamata ko'ina ya shiga, wanda har ta fannin yaƙi an ba da izinin cewa kada a harbi dan jarida wurin aikinsa. To yana iya kurɗawa ko'ina ya aiki, ba za a cewa wai shi dan Boko Haram ba ne a daure shi. Ni ra'ayina kenan, kuntatawa ne.
To Malam Bala mun gode da wannan ra'ayi. Kuma da ra'ayin naka muka kawo ƙarshen jin ra'ayoyi na yau, amma aka ce gobe ma rana ce.
Yanzu kuma sai shafin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Daya daga cikin fitattun manufofin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya shine ganin cewa ƙasar Koriya ta Arewa ta watsar da shirinta na ƙera makamai masu linzami. Sai dai kuma bayan an share shekaru 20 ƙoƙarin manufofin diplomasiya na takawa shirin birki, har yanzu ya kasa samun nasara, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da yake jawabi a gaban kwamitin tsaro. Barazanar Koriya ta Arewa na ci gaba da tsananta Koriya ta Kudu da Japan da kuma uwa uba ƙasar Amurka, yace a duk gwaje-gwajen makamai masu linzami Koriya ta Arewa na ƙara jefa ƙasashen nahiyar Arewa maso gabashin Asiya da sauran duniya cikin rashin kwanciyar hankali da rikici. A lokaci mai tsawo, ƙasashen duniya sun dade suna lallashin Koriya ta Arewa. Wajibi ne a kawo ƙarshen wannan lokaci, a cewar Sakatare Tillerson. Mun faɗa haka da farko, kuma mun sake nanatawa. Lokacin bin hanyoyin lalama ya wuce. Ƙara hakuri ba abin da zai yi illa ƙarfafawa Koriya ta Arewa ƙarfin gwiwar jin cewa an yarda da shirinta na nukiliya. Lokaci yayi da ya kamata dukkan ƙasashen kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya su tashi tsaye. Su matsa lamba akan Koriya ta Arewa domin ta bar wannan mummunar hanya, a cewar Mr. Tillerson. Ina kira ga wannan kwamiti su dauki mataki kafin Koriya ta Arewa ta yi wani abu. Sakatare Tillerson ya buƙaci a fara daukar sababbin matakai uku ba tare da bata lokaci ba. Na farko, Amurka ta buƙaci dukkan ƙasashen mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya su aiwatar da yarjejeniyar da suka dauka akan ƙasar Koriya ta Arewa. Wannan ya hada da dukkan matakan da ke kunshi a cikin kudurorin majalisar masu lamba 2321 da 2270. Na biyu, Amurka na kira akan duka ƙasashe su dakatar ko kuma su rage ƙarfin dangantakarsu ta diplomasiya da ƙasar Koriya ta Arewa. Takaita harkokin diplomasiya da sauran ƙasashe zai yanke ma ƙasar hanyoyin samun abubuwa da take bukata. Na uku, wajibi ne mambobin kwamitin tsaro su dorawa kawayen ƙasar Koriya ta Arewa da mutanen da ke goyon bayan shirinta na makamai masu linzami sabon takunkumi da kuma takura waɗanta mallaka. Bugu da ƙari, Sakatare Tillerson ya yi kira ƙasashen duniya su dakatar da kurarar baƙi masu zuwa aiki da kuma daina sayan kayayyaki daga gare ta musamman sinadarin kwal. Ƙasar China na da muhimmiyar rawar da za ta taka, a cewar Mr. Tillerson, tunda ita ce take da alhakin kashi 90 na cinikayya da Koriya ta Arewa. Amurka na fatan ganin China ta ƙara yawan matakan da take ɗauka ko bayan waɗanda ta riga ta zartas. Da ƙarshe, wajibi ne a tantance cewa ƙofa buɗe take wajen ɗaukar duk wani mataki da ya dace don shawo kan wannan matsala ta Koriya ta Arewa. Sakatare Tillerson ya ce, mun fi son a warware matsalar a hanyar tattaunawa, amma dole mu kare kanmu daga take-taken Koriya ta Arewa. Lokaci yayi da za a kaddamar da sabuwar dabara don raba Koriya ta Arewa da makamanta na nukiliya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To wannan kuma shine ya kamu ga takaitattun labarai kafin mu sallama.
A lokacin ganawa da suka yi a yau Laraba a fadar White House, shugaba Donald Trump na Amurka da shugaban Falastinawa Mahmoud Abbas sun yi alkawarin kokarin samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Trump ya ce dole ne Falastinawa da Isra'ilawa su yi aiki tare domin cimma yarjejeniyar. Ya kara da cewa zan so in zama mai shiga tsakani ko kuma mai kokarin ganin an sasanta ko kuma wanda zai sa ido daga gefe, kuma zamu gama wannan aiki. Yayin da ya tsaya tare da shugaba Trump a cikin ɗakin Roosevelt domin gabatar da jawabi ga manema labarai, Abbas, wanda ya yi magana da Larabci, ya ce ya yarda al'ummar guda biyu ko karkashin jagorancin Trump za su iya cimma yarjejeniyar samar da zaman lafiya mai dorewa. Shugaban hukumar bincike manyan laifuffuka ta Amurka FBI, James Comey, ya ce yin tunanin ma'aikatarsa ta bada wata gudunmawa a wajen nasarar da Donald Trump ya samu a zaben shugaban ƙasar da aka yi na shekarar 2016 wani abu ne da ke saka shi yana jin kamar zai yi amai. Comey ya faɗa haka ne lokacin da ya bayyana a gaban 'yan kwamitin bincike na Majalisar Dattawa, inda aka taro maganar sake buɗe zargin da aka yi wa 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton cewa ta tafiyar da bayanan sirri a email ɗinta a yayin da take riƙe da muƙamin sakatare harkokin wajen Amurka. An harba wani ministan gwamnatin ƙasar Somalia har lahira a kusa da fadar shugaban ƙasar a Mogadishu. An tabbatar da mutuwar ministan ayyukan jama'a da gyare-gyare Abbas Abdullahi Sheikh Siraji bayan wata musaya harba-harba da aka yi a yau Laraba.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro, ƙarshen shirin wannan dare kenan, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, lokacin da sauran abokan aiki za su gabatar muku da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar mu kwana lafiya. Allah ya ba mu alherin sa. Amin.